Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai tashar Alpha Radio kuma ci a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin ciki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba, duk da cewar ita ke da alhakin kashe dan jaridar ta dan mai zama na Amurka Jamal Khashoggi. Jama'a Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron maulidi a birnin Kabul. Ma'aikatan sojin Amurka kuma ta ce ta kai farmaki ta sama guda 2 a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litinin, kuma ta kashe mayakan Al-Shabab 37.
To Allah kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kafa dokan hayawar dare a wasu unguwanni.
Kuma da ta ɗauki wannan matakin ne saboda sabanin da aka samu ganin wayansu matasa a yayin wani biki, aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane.
A jiya Talata ne aka yi bikin kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya rubuta.
Abin da wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da halin irin na su Jonathan, halin na mutanen da suke tsoron Allah duk abin da za su yi, mutane suke bin ka'ida da dokokin kasa.
Haka kuma za a ji cewa yau take ranar talabijin ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba wato tasirin talabijin ga al'umma. Bayan nan za mu kawo muku rahotannin Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba, duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar ɗan jaridar ta nan mai zama na Amurka Jamal Khashoggi, kuma ya ce juya mata baya wani babban kuskure ne. Kafin zuwa hutun ranar cika-ciki a nan Amurka, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun ‘yancin bil’adama muhimmanci. Da aka masa tambaya akan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta CIA wanda ke cewar akwai yiwuwar Yarima Muhammad bin Salman ya san da batun kisa ko kuma shine bada umurnin aikata kisar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul, Trump ya ce tana yiwuwa haka ne, kuma tana yiwuwa ba hakan bane. Kuma akan batun sakamakon rahoton CIA, Trump ya ce ba su da wani tabbaci akan batun. Bayan kisan, Yarima mai jiran gado ya yi watsi da batun cewa ƙasarsa ba ta baiwa hukumomin Turkiya haɗin gwiwa wurin shawo kan kisar Khashoggin.
وسوف نثبت للعالم بأن الحكومتين متعاونة لمعاقبة أي مجرم وأي مجرم.
إشي يا ريما يا شيء لم يأكي منونا ودنيا شيء وقمنا توجين قصة شن بيوسنا أيكي تاري دومه كنت مسألة في لوقت إن داسك شيري ودن كسر يا كم شيء أكل شيء ذا أتبت الدعادل شيء. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu da ake kira Kim Jong-un ya jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar 'yan sandan Interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci da aminci da ya cancanci wannan hukumar tabbatar da bin doka da oda a duniya, inji Mike Pompeo yana faɗa a jiya Talata. Kim da shi ne shugaban hukumar mai riko, inda kuma mambobin Interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau Laraba a Dubai. Rahotanni sun ce dai mataimakin rundunar 'yan sandan na ƙasa da ƙasa kuma ɗan ƙasar Rasha da ake kira Alexander Prokopchuk shi ne ke kan gaba wurin neman shugabancin rundunar Interpol ɗin. Wasu masu sukan lamirin Rasha sun ce Prokopchuk, wato idan aka bashi wannan shugabancin na 'yan sandan ƙasa da ƙasa, zai sa siyasa a ciki. jami'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron malaman addini a babban birnin kasar Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida Najib Danish ya fada cewa maharin ya tada bam din ne dake cikin rigan dake jikinsa, inda jama'a suka taro ana maulidin manzon Allah a wani zaurin taro da ake bikin aure. Wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya Wahidullah Majro ya fada wa murya Amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah ware da wannan mummunan harin. Ya ayyana yau Laraba ranar makokin kasa, yana mai cewa za a sauke tutocin kasar a fadin Afghanistan da ma ofishin jakadancin kasan a kasashen duniya. Ita ma kungiyar Taliban ta yi Allah ware da wannan harin kunar bakin wake da aka kai wa taron addini, kuma kungiyar ta mayakan sa kan ta ce ba ta da hannu a cikin wannan harin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sojin Amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litini, kuma ta kashe mayakan Al-Shabaab 37. Wata sanarwar da rundunar haɗin gwiwar Amurka a Afirka ta fitar a jiya Talata na cewa farmakin farkon ya kashe 'yan ta'addan 27. Rundunar haɗin gwiwar da ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar. Rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan Al-Shabaab guda 10. Sanarwar ta ce harin ba kai wato da aka kai bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba. Wasu mutane yankin sun shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a yankin da ake kira da Dab Shield, mai nisan kilomita 60 daga garin Hardare a arewacin yankin Modog. Mutanen garin da sun ce harin da ya kai aga kan ya auna motocin Al-Shabaab ne da mayakan sa kan. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya kai ziyara a kasar Yemen, inda yaki ya daidaita a yau Laraba domin shirya tattaunawar zaman lafiya biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin Hodeida matashin jirgin ruwa. An shirya ganawar Griffith da jami'an Houthi mai samun goyon bayan Iran a Yemen, a babban birnin kasar Sana'a, a wani yunkuri na hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Saudi Arabia domin fara tattaunawa a kasar Sweden kafin karshen shekara. Bangarorin biyu dai sun bayyana aniyar su a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da Griffith ke yi haɗin kai, amma kuma tashin hankalin bayan an samu kwanciyar hankalin ya sa ana shakku cewa tattaunawar za ta iya fuskantar matsala.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, taskar rahotannin namu na yau za ta fara ne daga jihar Bauchi, inda gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe a wasu unguwanni. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da cikakken bayani.
Wannan da dokar hana zirga-zirga daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe ta shafa su ne yalwan tsakani, Lushi, unguwar Kusu, unguwar Ngas da kuma unguwar Kagadama. Malam Ali M. Ali shi ne mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare. Ya yi mini ƙarin haske kan batun dokar hana fitar daren.
Gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda sabanin da aka samu a tsakanin wayansu matasa da ya kasance a yayin wani biki, kuma sai bikin ya dawo aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane uku da kuma barna ta gidaje guda biyu. Sai gwamnati ta ga abin da za a yi don a tsagaita ta abin ya ta faɗaɗa shi ne a kafa dokar yawon dare na ɗan zuwa wani lokaci kuma sai an ga yadda hali.
To yanzu wannan hali da kenan ya gwada cewar babu kwanciyar hankali ne ko kuma dai yaya da ya kai ga kafa wannan dokan hana fita daga wannan karfe 7 zuwa 6 na safiya?
Ba za ka ce babu kwanciyar hankali bane dan alal hakika wurare da dama ba su san an samu wannan hatsaniyar ba a cikin birnin Bautan to amma dole ne kai wata tafka hanci saboda ita rigima wani lokaci ko sabani an san kasurin tashin ta ba lalle bane a san kuma lokacin da za a shawo kanta to kaji dalilin da samu kace bari a yi wa tafkar hanci ka daga fada da abu to muna ganin haka din ne zai kawo wanzuwar zaman lafiya a daga samun fahimtar juna
kenan gwamna ya kai ziyara wannan wuri
yana shigowa daga tafiya bai zane ko ina ba daga filin jirgin sama da aka taryo shi sai kai tsaye ta foja
yanzu yan sanda ne za a tura wannan unguwa domin su tabbatar da cewa ana bin dokan da ita gwamnatin jiha ta bayar
eh wannan aiki ne da mun sai na jami'an tsaro wanda suke da kwarewar yin haka din wanda kuma tsarin mulki ya ba su damar yin haka din da aka samu hatsaniya kuma aka kai ga sa doka ta yawon dare to sa idanu su tabbatar cewa jama'a sun kiyaye wannan doka
kana jin wannan dokar zai dau dogon lokaci ne ko kuma dai na dan gajeren lokaci ne mai
to ba fatar cewa dokar za ta dauki wani lokaci mai tsayi wanda nake ga ma tafka akai wa hanci
mai malam Ali M Ali mai taimakawa gwamnatin jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare kenan da bayani dangane da dokar hana fitan dare da aka kafa a wasu unguwanni a Bauchi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida Abdulwahab Muhammad tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya jagoranci kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya rubuta daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
tsohon shugaban kasar Ghana kenan John Dramani Mahama yayin da yake jawabi wajen kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya rubuta dangane da mika mulki salin alin da yayi bayan ya sha kai a hannun shugaba Muhammadu Buhari Lissa Muhammad yace Goodluck Jonathan mutumin kirki ne da yayi abin kirki lokacin da ya dace yana horon yan siyasar Najeriya musamman shugabanni da su koyi da irin wannan kikkiawan hali musamman ganin yanzu ana tunkarar babban zabe na kasa da yake jawabinsa tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya nuna takaicin sa ne bisa yadda harkar yanayin zabe a Najeriya ke daukar wani sabon salo. Batun sayan kuri'u na neman zamewa alaƙaƙai a siyasar Najeriya. A wasu ƙasashe in za a yi zabe magana ce ta bayyana wa jama'a manufofi, amma a Najeriya batu ne na abin hasafi. Bikin dai ya taro manyan baki daga ciki da wajen Najeriya. Al'amarin da Sanata Ibrahim Nasiru Mantu ke cewar hakan ko kadan bai zo da mamaki ba
abinda wannan taro ya nuna cewa shine ya kamata mu yi koyi da halin irin na su Jonathan halin na mutanen da suke tsoron Allah duk abin da za su yi mutanen suke bin ka'ida da dokokin kasa
to shin ko wane ne Goodluck Jonathan sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi tsohon minista ne a gwamnatin Goodluck
wato mutum ne wanda bai da kabilanci bai da kyaman dan adam kuma wanda yake son Najeriya fiye da yanda ake tsammani mutum amma zuciyarsa kullun yana tunani ne irin na su Sardauna irin na su Tafawa Balewa musamman ma akan arewa wanda yake so ya ga cewa to Boko Haram dai ba shi ya fara ba Boko Haram ya fara tuntuni kuma yanzu ma wanda suke kai amfani da sunan Boko Haram suka cire shi a office ba abinda suka yi kullun ana kashe mutane
ga tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Gani Umar na Abba yana mai cewa
dukan abinda shugaba Jonathan yayi babu abinda yace miki Najeriya irin yadda da yayi cewa ya fadi zabe kuma ya kira wanda ya ci ya masa murna ya kawo Najeriya zaman lafiya ka abin tunawa ne ga masu hankali amma wanda ba su da hankali ba za su tuna ba kamata gwamnatin Najeriya ta lura ta kuma godewa abin amma har yanzu ba a yaba masa ba
Hassan Maina Kaina daga Abuja, Nigeria.
Lallai shugaba ne, mai sirrin zaman lafiya.
To a gaida Hassan Maina kaina. To kamar yadda aka zafar kun shirin yau take ranar talabijin ta duniya wadda take rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware domin nazarin irin tasirin talabijin a rayuwar jama'a. Alphonse Okruge na dauke da wannan rahoton.
Yayin da majalisar dinkin duniya ta keɓe rana ta yau 21 ga watan Nuwamba a matsayin ranar duba tasirin talabijin wajen inganta rayuwar jama'a, ra'ayoyi da dama sun bayyana kan alfanun talabijin da illarsa ga harkokin yau da kullum. Dr. Kabiru Danladi Lawanti wani mazani ne akan harkokin sadarwa kuma ya yi tsokaci game da muhimmancin talabijin.
Shi talabijin yana da muhimmanci guda biyu. Na farko za ka iya jin abin da ake yi kuma za ka ga mutumin da ke magana. Da lokacin da ake da jarida da kuma radio, a jarida za ka tara sai wanda ke da ilimi ne zai iya karanta jarida. Shi radio kuma saurare ne kawai, ba ka iya sanin a rainon cewa ne baki ne sai dai kawai ka yi kirta sai ka ce a wani baki ne. Abu na biyu kuma akwai da ake kira educational broadcasting, wanda yawanci makaranti ma ana koyar musamman a ɓangaren da suke koyar da Mascom, wato talabijin wajen ainihin shugaban ilimi. Tun daga kafuwar shi a shekarun 1935 zuwa yau an ilimantar da mutane da yawa a kasashe masu tasowa a rubutu da karatu da kuma ainihin irin abubuwan nan na agricultural extension, wato koya wa mutane hanyoyin noma ta talabijin. Akwai abubuwa da yawa wanda yake da kirkiro talabijin ya kawo cigaban al'umma gaba daya. Lokacin da aka kawo talabijin Najeriya kuma a shekarun 1959 an fara ne da wannan abu na educational broadcasting. Sannan yawanci an yi amfani da shi ne wajen ainihin yaɗa manufofi na gwamnati.
Shin alfanun talabijin da illarsa wanne ne ya fi? Tambayar da laiwawa su kenan.
Uru talabijin ta a gaba ne. Uru ya wuni yan wuri kanzara ba na hanyar neman lalata da kai.
Mr. Onyebo yake ike kenan na cewa amfanin talabijin ya fi illarsa saboda kana iya ka ga duk abin da ke faruwa a nahiyar Turai daga nan Najeriya. Amma in babu talabijin bai yiwu ka ga abin da ke gudana a wasu wurare.
Sunana Adamu Musa, mazanin Imo. Ra'ayina ga talabijin illolin ya fi amfanin yawa, yadda matasa suka koma kallon fina-finai na batsa. Hakan ya sa tarbiyyarmu ya yi taɓarɓare, musamman ga yara masu tasowa. Yanzu ba za su zanna su kalli irin fina-finan da zai amfani mutane ba, kamar irin labaru da wa'azi da dai sauransu wanda dai za mu samu amfani gare shi. Ta kallon fina-finai na batsa, gaskiya hakan shi ya sa na ce illolin sun fi amfani yawa ga mu matasa.
Ni ne Sanusi Usman, wanda aka fi sani da Sanusi Mubi. Anawa basira da tunani fa'idansa ya fi yawa, domin akalla mutane dewa wanda suke amfanuwa da shi ta hanyoyi dewa wanda rayuwansu in ba don talabijin din ba, ba za su gane su al'umma ba ne. Saboda kasancewan haka ya sa wasu mutane kamar mazauna karkara albarkacin talabijin din suke sani su mutane ne.
A ranar 21 ga watan Nuwamba a shekarar 1996 ne Majalisar Dinkin Duniya ta shirya muhawara ta farko ta duniya kan talabijin, inda sanannun 'yan jarida suka hallara a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya domin su tattauna game da muhimmancin talabijin, su kuma duba yadda za su inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla gaida Alphonse Okruge, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:18 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Yau shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru, inda zamu duba yadda zaben kasar ya gudana, har dai aka rantsar da shugaba Paul Biya. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya shirya.
Babban kotun tsarin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ko konsulai a dunkule ta rantsar da shugaba Biya a matsayin sa na wanda ya lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba 2018, wanda shugaban kasar ya lashe da kaso 71.28 bayan ya doke ƴan takarkari guda 8 a fadin kasar. Paul Biya karo da 7 kenan da yake lashe zaben shugaban kasar, wanda a halin yanzu shekaru 36 ya kwashe kenan a kan kujerar ƙarshen mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kana yanzu kuma zai sake mulkar ƙasar har tsawon waɗansu shekaru bakwai masu zuwa amma ɗan jam'iyyar adawa na SDF a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin ƙasar Alhaji Mutari ya ce su kan basu jadin yanda aka rantsar da shugaban ƙasar ba domin ba su samu gudanar da zabe a bangaren su ba
abin da zaka gane shine shugaban kasa zaben nan dai an yi shi amma ta sashen English nan haka ba ai zabe ba saboda haka mu wanda muke nan ta gefe English nan ba ma dadin cewa ana rantsar da mutum wanda ba mu tsaya mun yi zabe ba da an gyara mana kasa ana zaman lafiya mun samu mun yi zabe to anan ne zamu ce muna murna cewa an rantsar da sabon shugaban kasa wanda mu duka muka zabe shi to amma tun da doka ya ce shi ne shugaban kasa kuma shi ne zai gurbi kasa kaka a dole ne muna nan da aka sanya haka hakikanin gaskiya demokradiyya kan radar da rage a Kamaru domin ka duba ko kundin zabe na kasa ba daidai yake ba majalisa ma masu rantsar da shugaban kasan yadda aka yi shi ba daidai aka bi shi ba duk dai tsarin da hukuma ma wanda take lura da la'akari ma da abin zaben gabatin su tsaya shugaban kasa ne mai rada su kaga duk wannan abubuwa ne wanda yake nuna karfin demokradiyya demokradiyya shi kuma shi na dinga musanya shugaban kasa ko ne shugaban kasa ya samu dan lokaci da zai mulki ya sauka amma samu mulki din din yake ya zamu ci akwai demokradiyya a kasa ai wannan ya zama kamar wani masarauta ke
sai kuma Abdullahi Bili dan jam'iyyar adawa ta Univer shi ma ya ce akwai sauran lale a demokradiyyar kasar ta Jamhuriyar Kamaru
kun san dai tun da farko mu dai muna yan amayya ai amayyan da muke mun nuna cewa abin da ya faru a zaben nan ba yi shi a daidai ba har yanzu dai akan maganar mu muke bukatar mu yanzu akan duk wayansu shirye-shiryen da aka yi tun da na kasa ne muna kalle-kalle amma da za a dawo a kuma irge-irgen da ya zama na duk a lokacin zabe shi na mu mai gidan din ya ce a dawo a yi zabe kuma duk yan adawa sun dawo sun bakin su daya akan a kuma irga yanzu an iya za a iya yi wannan irgan din to shi a fito da aini ga wanda ya ci wannan zaben din akwai babban matsala wannan matsalan din kowa da kowa ya san wannan matsalan da yake shi mai kasan namu ya gaji sosai ya samu shekaru da yawa to muna bukatar mai kasan da zai iya ya ringa yawo a cikin kasan shi ta shashin north ko kuma ta shashin east ko kuma ta shashin northwest lalle ya gaji da zai iya wannan irin aikin din ba to shi sa muke bukata dama a samu sanji
ta bangaren jam'iyya masu tafiyar da mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma RDPC wani matashi Alhaji Ahmadu Jibo ya ce su kan murna suke
malawal ba abin da zan ce she dai muna farin ciki yau Allah ya kawo mu karshen wannan tungullan zabe na mai kasa yau mai kasa ya je rantsuwa a cikin kasa a gaban dipitoci a gaban su manyan kasa to ba abin da zamu ce she dai mun ji maganganun da mai kasa ya kawo a wannan wajin mai kasa yace wannan shekaru bakwai da za su shekaru ne da Kamaru za ta daukaka kuma shekaru ne da za a yi zaman lafiyan Kamaru kuma shekaru ne da za a zamanto da wato de-transitionalization wato kenan za a ba makaramomi hukumomi karfi na tafiyar da al'amarruka to muna zato dai cewa dai wannan shekara bakwai nan mai kasa yanda ya dauki alkawari a gaban duka al'umman kasar Kamaru rantsuwa zai tafiyar da kasan nan a cikin hanya madaidaiciya to abinda muke hangowa kenan kuma muna zaton cewa matasa za su shigo wannan gwamnati ta ikon Allah akwai matasa guda biyu da su ma suka zo suka fito takara
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na tambaye tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan Alhaji Suleiman Dahiru ko ya yake kallon salon siyasar nahiyar Afirka baki daya ga abin da yace
na farko maganan zabe da aka yi a Kamaru wanda shugaba da yake ci yanzu Paul Biya aka ce shi ya sake ci amma kamun ma a faɗi wane ne ya ci zaɓe wani daga opposition leader ya ce wa shi ne wanda kuma bai kyautu ba in aka yi zaɓe a bar hukumar da suka yi zaɓe su faɗi waye ce siyasarmu a Afirka yana ɗaure mun kai dalilin da ya sa yake ɗaure mun kai shi ne in mutane suka samu mulki sun ɗauka banda su ba wani kuma sun fi kowa ilmi sun fi kowa ƙwazo sun fi kowa sanin abin da ya kamata a yi wa ƙasa wanda kuma ni ina gani kuskure ne democracy yanda muka sani ni a jami'a abin da na koya kimiyyar siyasa abin da nake gani yake faruwa a Afirka ba abin da na koya ba ne Paul Biya yana shekara 85 yayin mulki fiye da shekara 30
36
36 don Allah don annabi ko da abun gado ne da ya kamata yi hakuri amma yaki ya sauka kuma ya samu mutane saboda alfarma da suke samu a mulkin shi ba su so ya sauka zai ci gaba kamar yanda Yoweri Museveni a Uganda ba yaki ya sauka yanda shi da akai da kyar Eduardo dos Santos na Angola ya sauka muka zo nan a shiyun mu na ECOWAS Allah ya gyara shugaba Buhari da wasu mutane aka hada kai aka ga bayan yayin jami inda ba don haka ba da shi ma ya ci gaba mun gani a Niger yanda Tanja Mamudu ya so ya tazarce aka zo aka mishi juyin mulki wannan abubuwan da na faɗa bayan nuna wannan demokradiyya da muke yi bi a Africa ba muna bin shi yanda ya kamata ba in akwai wurare da ake bi yanda ya kamata ko wannan wurare kalilan ne sai dai ka dauki kasashe kamar Nigeria ka dauki Botswana ka dauki Ghana wayannan da South Africa wannan za a ce in ka kare mulkin ka na shekara 8 za ka sauka wani ya hau amma in ba wannan abun ya zama duka a kowace kasa Africa ba za mu ci gaba da samun rikici rikicin nan zai zama na siyasa na maganar tattalin arziki da wasu abubuwa
idan ka duba zaka ga shugaban kasan Kamaru Paul Biya shekarun shi na haihuwa 85 manyan yan takara a jam'iyyu biyu na Najeriya dake neman ci gaba da mulkin Najeriya dukansu suna sama da shekaru 70 me yasa kake ganin dattawa ke makalewa a jikin mulki ne a wannan nahiya tamu ta Afrika
akwai abubuwa da yawa na ɗaya ba su yi abin kirki ba suna gani watakilan suka ci gaba za su yi gyara na abubuwan da suka bata na biyu suna tsoron me zai faru in suka sauka za a kama su a kai su kotu a yi musu shari'a a daure su don ba wani wanda ya yi mulki ya ji daɗin mulki yake so ya je kurkuku
yadda za mu jalin zamun shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri a madadin wakilin sashen Hausa a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da babban bakonmu Jakada Suleiman Dahiru ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga karshen shirin gaba bayan damar da takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar dan jaridarta mai zama a nan Amurka kuma ya ce juya baya da zai yi ma Saudiya tamkar wani babban kuskure ne kafin ya ji hutun ranar cika-ciki a nan Amurka Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki su ne suka fi muhimmanci akan duk wani batun ƴancin bil'adama Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta wato Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar ta 'yan sandan Interpol da ma wasu da suke da ko kuma suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci wanda ya cancanci ya rike wannan hukuma da ke tabbatar da bin doka da oda a duniya inji Mike Pompeo yana faɗa a jiya talata jama'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai wa wani taron maulidi da aka yi a babban birnin ƙasar Kabul
To ma da Allah gaishe ka. Masu raro an muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na boa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya ci an gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Banks Nisar fil hashin goma ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.